Mun san cewa mata suke zabi, amma sai a gama a tashi a kuma haka nan. Shi yasa abin nan kullum yake damuna, kuma gane da rayuwar mu mata take komawa yau da kullum. Shi yasa nake ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Su mata sun da aka haihu su a gidajensu da iyayensu, tun daga nan ake nuna bambanci. A asafa namiji ita macen kuma a nuna ta a dan kwafar da ita.
Ni ba na son politics. Gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake ba na son harkar siyasa. Ina zaman zamana for the past 8 months ana damina na fito.
A ra'ayina ba dole ne wa dukkan mu mata sai mun soma daga grassroots ba. Wa'ansu za su yi tun daga karkaran nan nasu ke nan. Kai kokari ko mai yariyan nan ta tashi ta ce tana so sha'anin makaranta da su. Musamman yariyan da ta sa hankali ta ce ina so yin karatu.
Shirin kallabi a wannan makon ƴan wana mata assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na kallabi, shiri ɗaya tilo da yake ba mata damar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shiri da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma da kuma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Waiwaya aka ce maganin mantuwa, izuwa yanzu mun shafa makonni 37 tir muna gabatar da shirin kallabi, tare da shirin na yau da ya kasance na 38 bana. Sanin cewa ba dukan masu sauraro suka fara bibiyar shirin daga ranar farko ba, yasa muka ga ya dace mu kai ku inda muka faro takon, inda muka fara haska fitila kan harkokin siyasa a Najeriya, kasancewa mun fara shirin ne dab da kammala babban zaben ƙasar. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Yake haƙar mata a ƙasashe da dama na ganin gwamnatocinsu sun aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan babban taron da mata suka gudana a birnin Beijing a shekara ta 2015 na ba mata dama su ba da gudunmuwa a harkokin siyasa da shugabanci ba ta cimma ruwa ba. Akwai mata da suka yi fice a kowace fuskar rayuwa, kama daga likitoci, lauyoyi, injiniyoyi, kai har da shugabannin ƙasashe. Sai dai ba safai ake jin sunayen waɗannan kalluba ba, ko yaba irin gudunmuwar da suke badawa. Wannan ne kuma ya sa sau da dama sukan zama ƴan kallo tsakanin al'umma, duk kuwa da cewa suna da ilimi da ƙwarewa kamar mazan da ake ba damammaki. Rahotannin cibiyar nazarin jinsi ta ƙasa da ƙasa na baya-bayan nan na nuni da cewa damawa da mata a fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya, abin da ya tabbata a zaben da aka gudanar a matakin ƙasa da kuma jihohin tarayyar ƙasar.
Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata, komi sai da mata.
Wakilinmu Madina Dauda ta yi nazarin harkokin siyasar mata a Najeriya da kuma wannan rahoto na musamman da ta haɗa mana, za mu yaye kallabin wannan shirin.
Daga 1999 zuwa yau, ƙididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da 'yan majalisar wakilai 119. Sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. A cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu, uku ne kawai suka samu nasara. Su ne Ireti Shibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja, da Idiyat Adebule ta APC daga gundumar Lagos ta yamma. sai Ifalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta Yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109, sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma 15 ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar ƙatowa ɗan uwanta ƴanci, Madam Eme Ede, ta ce idan har aka tsaya a haka to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar, domin yawan su a majalisar dattawa ya ragu daga mata 8 zuwa 3.
Yanzu mun yi gaba da mun daga kafa so 10 mun ce mun yi gaba. Na gani yanzu abin da ya zama kuma ya kaman 50 da kuma mun yi mun koma baya. Ba wani cin gaba. A ce a sanar gaba daya ma da ba mata 8 kawai a za gan cewa yanzu mata da muke da shi guda 3 ne kawai, dan 3 din kuma dukkan su sabon zuwa ne.
To ganin cewa Iretiyu Baki Gibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zabe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya, ko menene za ta ce a game da wannan zaben? Ga bayanin da ta yi mana.
Ban ce kawai amara kowane mace baya ba, wanda suka ga ya cancanta a ce amara mata baya. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly, ni ban ga abin da ya yi mana ba. Kuma duka FDC ma sun gaji, saboda haka garin neman canji, ni ne na canji din, don sauran biyu an taɓa zaɓensu waɗansu so da yawa, ɗayan Alice ya tafi National Assembly so ɗaya mai mana. Ai babu, so ni ne fuskar canji din. In ana son mutum fashin bai hana su. A gani na wannan karo sama gama mata, za a samu mata a cikin gwamnati, dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga.
Amma ga Khadija Abdullahi Iya, wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja, ta ce duk da kokari da ƴan jihar, musamman ma mata, suka yi na mara mata baya, akwai kalubale da ta fuskanta.
Kalubalen na da yawa, wai har wa yau tana ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba, wannan ba problem bane da issue bane, tunda matan su riga sun yarda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci, su ma suna so su tsaya. Sun tsaya tsayin daka. Wani kalin balan kuma da ake magana kowace mace da ta fito a nan na ƴar takara sai da ta yi maganan kuɗi, amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya. So kalin balan da muke da shi kenan.
Ita kuwa shugabar ƙungiyar mata ƴan jaridu ta ƙasa, Madam Ladi Bala, ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi cigaban mata.
Matsalar mata harkar siyasa na nan suna nan da yawa. Suna nan da yawa. Ɗaya matsalar mata siyasar Najeriya yadda aka tsara ta, ko kuwa yadda take a ƙasa yau, siyasar Najeriya tana buƙatar kuɗi fiye da yadda kake tunani. Kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cito ba ne, ba wai kuɗin ma sana'a ba. Kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci ya ka shiga siyasa ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi. Amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkar kuɗi ba ne, amma a ƙasa harkar kuɗi ne. A party level ma kamin ki samu ticket, ki ji kudade da mutane ta siya ticket da shi miliyan 100 party ta siya da ticket. Ko an ce ma aka ce ma mata na su kyauta ne, to ai ba kom ne kade iya ta ciyon ba a kyauta. In ka samu, in ka samu form din ka siya, ina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka doke zaka tsaya takara a wannan party? Kin gani ko an ba mace form free? Delegates a Nigeria da kudi ake siye su.
An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma ya zuwa yanzu mata 15 ne suka samu nasara. APC tana da mata 8, PDP tana da mata 4, jam'iyyar Labour tana da guda 1, haka jam'iyyar ABGA da kuma jam'iyyar YPP.
A gaida Madina, Benela na ɗaya daga cikin matan da suka lashe zaɓe zuwa majalisar wakilan tarayyar Najeriya bayan shafa shekaru 16 a majalisar. Ta kuma bayyana wa wakiliyarmu Zainab Babaji dalilin da ake zaɓenta da kuma ƙalubale da mata ke fuskanta.
Na je House of Reps 4 sun zan tafi na 5 kenan. Da farko ina sai ma Allah godiya da su mutanen constituency ɗinna da zaɓen da suke ta bani. Ina gani abin da yasa suke ta zaɓe ni don sun gan kokarin da nake yi akan harkan cigaba, kawo cigaba da duk abin da zai kawo cigaba a nawa constituency din. Tunda na shigo office, abubuwan da da ba su da shi kamar su ruwa, su dams, wuta, hanyoyi, taimakon mata da kayan koyon sana'o'i. Kowane shekara ina wannan da empowerment na mata da kuma masu gonaki don yawancin su manomi ne. Na taimaka ma manomi da kayan gona, kayan da zai kawo ma amfanin gonayensu. Nakan je gonayen gani me suke bukata, je ƙauyuka in ga me ake bukata, sai in gani, sai in ga inda zai iya kawo musu taimako daga federal government, makarantu da abubuwa daban-daban. Ni ma tun da mabanda ni ya koma, amma mutane su ga cewa dole sai ni ne suke so in koma. Sai ya zama min tilas in koma. Ni ina son in retire in bari shine mata da maza duk da youth suka ci.
Waɗanne kalubale kika fuskanta a matsayinki na mace, ta musamman a cikin harkokin siyasa?
A cikin harkokin siyasa, challenges din da muke fuskanta kamar na mata, number one shine in an zo raba positions. Amman ana raba matsayi manya-manya matsayi ba a cika su a ba mata, ko a National Assembly ba a cika su a ba mata leadership positions. Amma ni ina son wannan ƙaurin in gwada in gani ko Allah zai bani ɗaya a cikin leadership positions na National Assembly.
Ya zuwa yanzu wani ci gaba za a ce an samu tun da kika, duk da yake kin zayyana waɗansu ƙoƙarin da kika yi musamman ma waɗanda suke zaɓen ki ko kuma waɗanda suka fito daga yankin ki, wani ci gaba za aka samu musamman a harkan mata wajen shiga siyasa?
Har yanzu gaskiya cin gaban bamu samu sosai inda ya kamata ba, don bills ɗin da muka kawo cewa mata a ba su 35% of positions in Nigeria, especially appointed positions and even elected. A bar mana a cikin zaben da za a yi, waɗansu constituencies a bari a ce mata kawai su imagine daga nan, mata kawai su yi takarar, amma maza ba su bari. Sabili da haka ne ake ganin yawancin takarar da ake mata ba su ci, mata ba su da kuɗin, mata ba su da connection ɗin wani lokaci da waɗansu wurare kenan. Suna son sai manya su yi magana kamar sarakuna, su yi magana a madadinsu, wani lokaci mata ba su da wannan bakin. Amma Allah ya yarda yanzu mata ma sun waya cewa in na mace ta fita zaɓe, dole na mace ta ba ta goyon baya.
Me mata za su samu a wannan karo da aka sake zaɓen ki?
To ni dai zan dinga struggling ma mata, zan dinga magana akan mata. Muna da bill na gender and equal opportunities for women. Gwamnati ta bude ma mata opportunities din da za su samu, hanyoyi da za su sami positions both a zaɓe su da kuma a ba su makamai. Kamar yanzu gwamnatin APC suke mulki, za mu yi magana a House da colleagues dinmu da leadership cewa inda su suke ruling party appointments din da za su yi, su sa mata a cikin gwamnatinsu, don zai ba mata ƙarfi saboda gobe. State din da kuma ko PDP ko APC ko wani party ke ruling, mata su tsaye su yi magana, a ba su nasu a ciki. In ba haka ba, mu mata za dinga barin mu a baya. So mu za mu tsaye mu yi magana ma kanmu duk inda muke, cewa ko local government ne, mata su ce to gashi a ba mata wannan da wannan, ga muna son 35 ko 30 duk abin da za su ba mu, amma let's aim for 35, amma a ba mata nasu, kar a bar mu a baya duk siyasan da ake yi. Amma dole mu sai mun demand, kamar mu yanzu a state din mu yanzu mun samu mata biyu a House of Assembly. Yanzu in an zo local government elections, dole mu nemi mata mu sa su strategically inda su maza su imagine ko local government chairman ko wani abu. In na mace bata dauki chairman, bata dauki deputy, dole mu yi haka, because in ba mu shiga positions din ba, mata ba za su sami voice din ba. In na mata suna positions kuma issue na empowerment na mata, duk za mu iya mu taimaka masu juna, taimaka ma juna. So it's important inda muke mu tsaya mu yi magana cewa a sa na mace a nan.
Yar majalisar wakilan tarayyar Najeriya Denelar Ahirata da wakiliyarmu Zainab Babaji. To mata a kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan zaben ya ɗauki hankalinsu, kamar yadda mata a jamhuriyar Nijar suka bayyana a hirarsu da Tamar Abari.
A shekarun wani buzuwa, a gaskiya babban daɗin da muka yi shi ne mata sun aza takara guri-guri, kuma Ubangiji Allah ya sa inda dai muke zaton mace matsayin da za a ba ta, mace har ta kai ta ce ɗan takara ta jiha kamar Adamawa, ko da yake ana nan dai yanzu ana ta baba bisa zancen. Muna fatan ƴan uwanmu mace Allah ya taimake ta a ce mata mun fito, ko da kaɗan ne dai mun fito a cikin fannin siyasa, mun samu matsayi banda shi sun huto da pipi sun yi zabe banda shi sun zo sun yi farfagandi an yi da su kenan wannan babban wannan ci gaba ne
amma ban kusa sanni da ummati wallahi mata sun yi bakin kokarin su sun huto sun yi bayani duk kafofi kana ji sun yi bayani kuma sun huto sun yi takara to kashi amma abin dai har yanzu maza ba su saki musu mara ba inda gaskiya an ga inda ko ina maza ne kamar za a ce suka wawushe suka amshe guraren sai na ga ma kamar a da ɗayan majalisar ɗayan sanata kamar da aka ce takwas ne kuma yanzu sun koma su uku yana kin ga a nan an ci baya ma to gaskiya mata sai an zage da mutum da hutowa akwai masu ƙoƙari akwai wanda suke hutowa amma kuma a samu wanda za su goya musu bayan wanda da gaske ne suna son su zaɓi matan shi ne aka yi samun rauni a nan.
Hajjara bi mamaliyan mata ba su yi barwal gani tun da menene abin da nake nini mata ba su yi barwal gani babu ƴan takara mata da yawa maza ba su bar mata su huto daga mata ta huto sai a rika mata ce duk muna yin abin da suke yi ba daidai ba ne ba bai kamata ba a ba mata ƴancin su abin da mata namiji zai yi mata tana iya yin shi ba a ba mata ƴancin su ko kaɗan mata ba su yi ba aiki eh ba su yi ba kokari mu ba mu gaba kokarin mata kawai sun yi aiki da mata sun ci albasa da bakin mata ne nan da cin albasa sun huto sun ba su qur'ani sun zuba musu qur'ani sun yi zabe kawai mata abin da suka musu kenan a Nigeria amma ko kaɗan mu ba mu gaba rawar da mata suka taka ba daidai bane a ce faɗin Nigeria gaba ɗaya kaf a ce mace ba ta huce uku ko huɗu ba ni aka yi ba ai ba komai gaskiya da yi ba mu ba mu gaba rawar da mata suka taka matsala maza suke hana su gaskiya maza suke hana su su huto su takara tun daga fati ne matsala take tashi daga fatin su ne ma ba a matsaye da su takara ma mata ba su yi rawar gani sai su billahi su canza
duk da yake mata ba su samu yadda suke so ba a wannan zaɓe da aka gudanar a Najeriya suna ganin waɗanda aka zaɓa suna iya sauya lamura da zai kai ga ci gaban al'umma da ba mata damammaki nan gaba
in kika duba inda suka ci gaba shekaru nawa suka yi suka kai inda suke yau ana maganar shekara 200 sama mu shekara nawa muka fara yadda suka zama muka fara ai yanzu aka fara aikin ba mu makara ba ai zancen makara bai taso ba aiki yanzu aka fara kuma insha Allah da izinin Allah ta'ala za a kai labari kuma shi shugaban kasan mu Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya ja kwana kuma Allah ubangiji ya sa ya fahimci Allah ubangiji ya sa masa a zuciyarsa ya fahimta ya zakulo mutanen da suka cancanta ya sassaka su a guraben da za a yi aiki da jama'a za su gani a kasa to ban jikin ce a sa mata a mukarrai ba
adam ai to ai mata kisa mata ai ko an ci ko an so
mata ba ga miki Allah ya ba su basira ba sai ki ga mu matar da aka taba nuna mata yadda take zata zama matar gida ko ta zama uwa babu muna da baiwa da Allah ya yi mana na wajen tafiyar da harkokin ko a cikin gida zaki ga mace mutane ko ɗari ne a gidan tana tafiyar da kowa yanda ya kamata so duk gwamnatin da zata bar mata a baya ba zata yi mu'amala da su ba ga aka ba zata kai labari ba tunda ko an ci ko an so mata ne suka fito kamar tuhuwa suka jefa ƙuriya suka kukkule gidajen su suka wuni da yunwa suka tafi suka jefa ƙuriya kowanne ya je dage ya jefa masa ƙuriya ta fanne yake to ya za a ce kuma yanzu dan ya hau ya zama shugaban kasa ya za a manta da su ai an yi tura ya manta da albasa kenan saboda haka in yana son abubuwan shi tafi da kyau to tilasfa ya sa mata matan nan ba fa masu kyalkyale ba mata wanda za su zo su yi aiki wanda suka san abin da suke da alƙibla wanda suka san inda yake ya mutane ciwo irinsu da mazaje of course da sai hada su a ciki sannan fa a yi aiki sai a kai labari
anti pauli wace shawara zaki ba matan Najeriya da musulman da kristocin da ɗan kudin da ɗan arewan wace shawara zaki ba su wajen tabbatar da cewa mun dawo mun dinke mun zama iyali ɗaya
mata mu ne iyayen gida mu ne iyayen kasa duk abin da mace ta yi da gaske za ta ci nasara duk abin da mace ta shirya ta yi mai kyau ta san hanyar da za ta bi ta jawo rayi mijinta mu mata shawara na gare mu idan muna so kasar nan ta zauna lafiya a samu cin gaban kasa mazaje mu kuma su abin nan dole mu haɗa kai mu kai kuka ga Allah mu tabbatar kuma mun tsaya kan gaskiya na goyon bayan mazajen mu
dole na ce ta zama mai biyayya da ladabi da kuma ba da shawara na gari wa mai gidanta. To ina roƙon Allah mu mata mu nuna alama mai kyau. Idan muka nuna alama mai kyau, mazajen mu ma za su ji dadi da mu, za su biyo ƴaƴan mu da suke karagan mulki manya-manya in sun ga mun dage mun tsaya kan gaskiya mun nuna alama mai kyau na uwa na uwar kasa. To dai abubuwa za ta canza domin kukan mu ce fa na shafan iyalinta. To kuma duk kasa daga gida ta fara shugabannin kasa an yi mitar bayyansu daga gida ne suka girma suka je waje. Saboda haka iyayen kasa na mata musulmi da mata da maza idan kuma mun haɗa kai mun fita mun kawo kuka ga Allah ba bambancin addini ba na kabilanci mun haɗa kai mun nuna mai magana da babban murya mun shafu mun yi abu wanda duniya ta gani ba wai ƴaƴan mu maza da mata za su bi sawun mu kuma Allah zai ji kukan mu ya share mana hawaye.
Mata kuna kokari yau ina kai da ku mutu na
abin da ya sauƙaƙe nan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin waɗansu daga cikin hirarraki da batutuwan da muka haska fitila a kai a shirin kallabi wannan shekarar. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin da ma rawuna da suka goyi bayan wannan shiri a wannan shekara ta 2023 da ke ƙarewa. A madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara mai kamawa cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri.
Ya kai ya mutu ayya kai ya kai ya mutu ya mata da kuma kallabi tsakanin